أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باين هكا يوم وما حصارم ونكسدنا نيسا ينامك سلما إذن تأدين المسلم تشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكدا واتشيك بدوانا كراتو na fasarar littafin ta'alimul muta'allim dariqat ta'allum wanda ayawa shine halakan mata 21 kuma zamu tashi a cikin fasalin shi na 12 wanda yake cewa faslun fi ma yurisul hifza wanda a cikin shi ne zamu tashi ayo insha Allah. Shine malam al-imam Burhanul Islam az-Zarnuji yake cewa faslun rabiwa fi ma yurisul hifza a cikin abin da yake gadar da kiyayewa, ma'ana wai abin da yake sa mutun yayi hadda na karatu ya zama duk abin da ya karanta din zai haddace ya kiyaye shi, to shine zai magana kai a cikin wannan fasali din. Shine fasalun rabewa bi ma yurisul hifza cikin abin da yake gadar da hadda. Yace wa qawa asbabil hifzi mafi karfin dalilai na hadda, yace aljiddu kokari wala muwazabatu da kuma nacewa, wato yawan dandaka tsohon karatu da kuma sabon karatu da kai kowane lokaci kuma ka nace ba tare da kana yankewa ba, to shine aljiddu kokari wala muwazabatu da kuma nacewa bisa ga shi karatu din. Sannan wata qalilul gizai da karanta cin abinci, ma'ana gar ka rika mugunci kowane lokaci in zaka ci abinci sai ka cika cikin ka sosai ya cika, a to sai ka tsakaita dai. Yawa kar ai mugunci da yawa kar a ainihin kuma mutum kuma kare bakan shi da yanwa ta yanda zai cutu. Shi yasa ake bada hikayar wani malami wanda yake tambaya ta yace wai shin idan zai ci abinci yanzu sai ya yammanci a loma farko bai ce bismillahi ba, bai bismillahi ba ya za ya kenan, sai malami ya ce mai eh to in ka je ga loma ta biyu sai ka yi bismillahi. Yace to kuma idan ga loma ta biyu nin manci ban yi bismillahi ba fa ya za ya, sai ya ce in ka zo ga loma ta uku sai ka yi bismillahi. Sai ya ce to kuma idan ni ci loma ta uku din kuma na manci ban yi bismillahi ba haga ta ukun fa, sai ya ce haba kai ko duka wuce loma uku ba ko shi ba kaga bayan Allah kenan, saboda su ban saba da cin abinci su yi mugunci su cika cikin su dam haka nan ba. To yana taimakawa karamta cin abinci a wajen fahimta na karatu din, shine wata dalilin da zai karamta cin abinci. Ba kuma ana rufe mutum ya bakkan shi da yinwa bane ba, shi ake nufi a daidai cin abinci da mai kima don shi zai baka karfin gwiwa da kuma rashin kasala dan tashi cikin dare ko kuma da rana din ma duk zaka tashi kai nazari na karatu ko kuma kai wasu abubuwan ibada. Sai ya ce sannan wa salatul layli sallar dare wa qira'atul qur'ani da karatun qur'ani min asbabil hifzi suna daga cikin dalilai na haddace karatu su ma, ma'ana ka tashi cikin dare kana yin salloli na nafila da kuma yawan karatun alqur'ani ko da daren ko da ranar, to dukkan suna daga cikin dalilai wadanda suke sa wato mutum ya rika fahimta na karatu yana haddacewa din yana gane karatu da kyau. Wanda shi yasa ana cewa shi alqur'ani wato idan mutum yana yawan karatun shi, to shi alqur'ani nan saboda yawan karatun saboda zance ne na Allah madaukakin sarki kuma wanda yake da dadi mai albarka, don haka duk wanda ya naci bisa gare shi to shi ko Allah madaukakin sarki zai saukake mai dukkan bukatu ne shi wannan mutum, inda yana yawan karatun alqur'ani to bukatun shi Allah madaukakin sarki zai saukake mashi ya rika biya masa su ya rika biya mai da su a cikin sauki. To sai aka ce kuma kaga shi dalibi ilimi ai baya da babbar bukata in ba ta karatu din ba, to shi yasa sanar jira karatu albarka karatu alqur'anin to sai Allah ya saukake mashi din. Sannan kuma kaga alqur'anin nan kuma duk ya taru gaba daya wato mafi daukakar fasaha da balaga da dukkan abin da ake bukata na fannoni na ilimi ko duk suna ciki fiqhu na hawa sarfuwa ne duka. To saboda haka idan mutum ya lazimci karatun alqur'ani saboda albarkar wannan hasken da yake karantawa, to shikenan sai dai wannan qur'ani sai ya zama kawan matsayin madubi gare shi a cikin sauran duk abin da zai karanta, inda haka sai ya samu sauki wajen karantawa din sai yana ganewa ba wata wahala. to wannan karatun alqurani dai yana daga cikin abin da bayan gashi mutun zai samu lada na yawan yi ne kuma sannan yana watan sa mutun ya zaki haddacin karatu da kyau sannan sai malai ya ce kila an ce laysa shay'un babu wani abu aziyada mafi karawa lil hifzi ga hadda min qira'atil qur'ani bisa ga yawan karatun alqurani nazaran da dubawa ma'ana ka rika duba takardar alqurani ko da ka haddace alqurani to malmakin ka rika yi kawai ga kai kawai to ka zama kana yi kuma kana dubawa wani lokaci ko da kana yi ga kai din ya zama akwai lokutan da ka ware na yi ga kai tilawa akwai kuma lokacin da ka ware kuma wanda zaka dauko qur'anin kana duba kana kantawa dan dubawa yana da matukar nashi muhimmanci zaka samu ladar karantawa kuma idon ka suma kallon da suke yi na waɗannan haruffan na alqurani din to shi ma zaka samu ladar na wannan kallon da kake yi to shi yasa yace to shine mafi duba kuma ana cewa karatu alqurani nazaran da tunanin ma'ana wato shine a cikin nazari kenan da tadabburi a cikin ma'anonin ayoyin alqurani da kuma ladabtuwa da dukkanin umarnin shi alqurani din sannan waqiratul qur'ani nazaran shi karatun alqurani da dubawa din nan afdalu shine mafifici wal ashaddad ibn hakim shaddad ibn hakim ya ga ba'da ikhwanihi sashin dan uwa ne ma'ana fil ma'ana mai a cikin bacci wai ma'ana shine ya ga wani dan uwa ne wanda ya rasu a cikin bacci shine war ashaddad ibn shaddad ibn hakim ya ga ba'da ikhwanihi sashin dan uwa ne fil ma'ana mai a cikin bacci ba'da wafatihi bayan mutuwa ta faqala sai ya ce mashi ma'ana sai Shaddad ibn Hakim ya ce ma wannan mutumin din ayyu shay'in wani irin abu ne wajattahu ka same shi amfa a mafi amfani gare ka yau zuwan kana lahira me ka gani wanda ka samu na sakamako wanda yafi komai qala sai ya ce mashi qira'atul qur'ani nazaran karatun alqur'ani da dubawa to shine babban abu da na samu wanda yake mafi amfani a wurina ko kuma ka ce nazaran din tare da sunanin ma'ana ta din sai ya dauka sannan waya kula shi dalibin ilimi yace inda raf'il kitabi lokacin daukar littafi ma'ana sadda duk ajal littafi to in yazo zai sake dauka yaje ya cigaba da karatu to sai ya karanta wannan addu'ar ga tunan da zai fadi yanzu shine sai yace bismillah wa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-aliyyil azim al-azizil alim adada kulli kharifin kutiba wa yukutabu abadal abidina wa daharad dahirina to wannan shine addu'ar da yake nufin duk sanda zai dauke littafi sai ya karanta ta zan maimaita bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim al-azizil alim adada kulli kharifin kutiba wa yukutabu wa yukutabu abadal abidina wa daharad dahirina ma'ana fassara ta shine bismillah ina dauka littafin nan da sunan Allah wa subhanallahi salkiya tabbata ga Allah walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah ba an bauta da cancanta da gaskiya sai Allah wallahu akbar Allah shine mai girma wala hawla babu wata babu wata dubara wala quwwata babu wani karfi illa billahi al-ali sai da Allah madaukaki al-azim mai girma al-azizi mabuwayi al-alim masani adada kulli harfin adadin yawan kowanne harfi kutuba wanda an ka rubuta baya wai kutabu da wanda za a rubuta nan gaba abadal abidina har abadar abada wada har dahirina duk zamanin zamunna to wannan shine addu'ar da yake nufin sai mutum ya karanta duk sanda zai daukar littafi to shi ma mutum yana yinta watan zai samu fahimta na gane karatu din sannan sai ya ce wai kula kuma sai ya ce ba da kulli makatubatin bayan kowace sallah ta farilla kuma sai ya rika yin addu'ar ita kuma ita ce sai ya ce amantu billahi alwahid alahad alhaqi wahdahu la sharika lahu wa kafartu bima siwahu wannan shine zan maimaita amantu billahi alwahid alahad alhaqi wahdahu la sharika lahu wa kafartu bima siwahu to wannan addu'ar ita ce sai ya rika karantawa ita kuma bayan kowace sallah ta farilla to yana karanta ta ita ma zai samu fahimta na haddace karatu fassara ta shine amantu billahi nayi imani da Allah alwahid wanda yake makadaici alahad wanda yake tilo shi kadai alhaq wanda yake shine gaskiya wahdahu shi kadai la sharika lahu ba abokin tarayya gare shi wa kafartu na kafirce bima siwahu da duk abun da ba shi Allah madaukakin sarki din ba wai ma'ana duk wani abun wanda ba Allah ba wanda ake bauta mutum na kafirce mashi sannan bayan wannan kuma wayu kuthiru salata ya yawaita yin salati alannabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi dalibin ilimi fa innahu domin shi salati din ga manzo Allah sallama rahmatul lil alamin rahmani ga tare kai kuma kana iya cewa fa innahu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rahmatun rahmani lil alamin daga suta da kai saboda haka in kana yin salati gare shi zaka samu haske a cikin ilimin naka da karatunka yace kala shafi'i imamu shafi'i ya fada radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata gare shi yake cewa shakautu ila waqi'in suwa hibzi fa arshadani ila tarkil ma'asi fa innal hibza fadlun min ilahi wa fadlullahi la yuhda li asi yace shakautu inji wato imamu shafi'i yace na kai kuka ma'ana shine na kai kala ila waqi'in zuwa ga waqi'u waqi'u daga cikin malamai imamu shafi'i din ne shine yace shakautu na kai kala ila waqi'in zuwa ga waqi'u su a hibzi wato munin haddata wai ma'ana rashin hadda ba ni da hadda idan naji karatu ban iya sauraron haddace shi to shine yace na kai kukan wannan abun zuwa ga waqi'u malamin nawa to da nagaya mashi fa arshe da ni sai ya shiryar da ni ila tarkil ma'asi zuwa ga barin sabu yace to duk wani abu ne sani na saba ma Allah in tabbatar da ina nisan ta te kar in zama ina aikata ayyuka na sabu sai ya ce fa innal hibza domin ita hadda fadalun wa tambayawa ce ta min ilahi daga ubangiji mu wato shine min ilahi daga ubangiji na baiwa ce ta ubangiji na kuma ita kuwa fadlullahi baiwa ta ubangiji la yuhda ba a bayar da ita li asi ga mai sabu saboda ka ilimi baiwa ce ta Allah to in kana so ka sami ilimin nan to ka sa watan kiyaye aikata ayyuka na sabu karkar aikata aikin sabu ma Allah sannan sai mai ci gaba da fadin dalilai wadanda suke sa watan gane karatu da hadda kenan yace wasu wako haka nan da yin aswaki shi ma yawan yin aswaki yana sa watan samu hadda dai kenan wa shurbul asali da shan zuma shi ma yana sa gane karatu na biyu kenan sannan wa akalul kunduru wa akalul kundura da cin watan abun nan ya karo sai ka ci karo ko kuma ka ci jallai ga wata Hausa ana cewa karo ana cewa jallai kamar yadda dai an san shi dai ana nan ana sai da shi makaso zaga ana sai da shi kun gabayan itatuwa dai aka gani yana fitowa to shine wasu siwaku da yan aswaki wa shurbul asali da shan zuma kaga siwaku aswaki na farko kenan shurbul asali shan zuma na biyu kenan akalul kundura cin karo ma'as sukari amma tare da mazan kwaila shine sukari din wato ana ce mata jar alewa an fahimta ba alewa bane shi abun amma zaka ganshi haka suna ne ko kaman malmala haka ana daddatsa shi haka ana sai zaka gane tallago to wannan abun nan din wannan din da ake ce ma watan mazan kwaila din ban sani ba ko akwai wata kalar Hausa da ake kiranta shi ba amma dai ni da mazan kwaila din shine sani da shi to in ma dai akwai wata Hausa dai wanda ya fahimce shi dai to shi yake nufi cin karo hade da mazan kwaila din a hada su tare da mazan kwaila sai a ci to shi ma yana sa fahimtar karatu kaga na hudu kenan ko ga aswaki ga shan zuma ga wa akalul kundura ga cin karo ma asukar tare da ita mazan kwaila din kaga su ne na uku sannan wa akalu ihda wa 20 zabibatan na hudu kenan wa akalu da cin ihda wa 20 zabibatan zabib 21 hamra'a kuma jashi zabib din wato jan zabibi kenan mutun ya rika cin guda 21 kulla yawmin kowane yini alar riqi bisa ga jin yunwa ma'ana da safi misali idan mutun ya tashi kamin ya ci komi ya kari sai ya ci shi zabib din guda 21 to shine yake nufi to yurusul hibza shi ma yana gadar da hadda idan mutun yana yin haka ne kuma bayan wannan bayan yana gadar da hadda WSP yana warkarwa min kathirin min al-amradi daga mafi yawa daga rashin lafiyoyi wal asqami da kuma wata cututtuka na jiki to idan mutun yana cin wannan zabib guda 21 da safi kamin ya ci komai to yana gadar da hadda kuma yana warkarwa daga rashin lafiyoyi daban-daban sannan sai ya ce wa akalu da cin mayu qallilul balgama abinda yake karamta majina duk abinda ke karamta majina wato kamar irin busashin abubuwa kenan duk wani abinci wanda yake busashi suna daga cikin wanda suke sune masu karamta majina wato wanda in mutum yana da karancin majina kuma kamar yadda muka yi karatu baya to yana sa mutum ya rika gane karatu to cin abubuwan da suka karamta suka rage ita wannan majina din warduduwa ta da kuma abinda suke rage danyantaka ciki ma'ana cikin mutum da yake lalacewa mutum yana cin wani abu wanda yake daidai tambaye da cikin nashi to waɗannan abubuwan yazidu suna karawa fil hibzi a cikin haddace karatu shi ma sannan sai malai ci gaba da cewa wa amma ma yulisu nan kaga ya faɗa abinda suke sa haddace karatu aswaki shan zuma cin watan karo tare da mazan kwaila cin zabib 21 ja a kullun da safi kamar ayi kari sannan kuma sai cin abun da ka karamta majina wanda ka rage majina da kuma wanda yake maganin danya daga ciki kaga kusan guda shida kenan to shine ya fada to yanzu kuma zai fadi wadanda su kuma suka sa man yawan mantuwa din koda kaji abu sai kai saurin mancewa sai ya ce wa amma ma yurisun nisyana amma abin da yake gadar da mantuwa al ma'asi sabu aikata aiki na saban Allah suna daga cikin abin da ke sa mantuwa wa kasaratu zunubi da yawaita zunubai wal humumi da yawan bakin ciki wal ahzani da damuwa fi umurid dunya a cikin al'amuran duniya mutum ya zama yana damuwa da bakin ciki duk sanda ya rasa wani abu na duniya yana sa abin cikin rayuwa ta yana cikin bakin ciki na ya rasa wannan abun to suna daga cikin abin da suke garan da mantuwa kuma in ka kula mantuwa ma ba sai ta karatu dai ba koda na harkokin ka ne wa da kullun idan ya zama duk abin da ya faru na harkokin duniya kana sa baka kan damuwa da bakin ciki ko yaushe sai ka isko yanzu da an yi abu kaza da kai sai dai kuma ka ce da an waiwai ka an jima sai ka ce ai kai kamanci to saboda haka wato yawan damuwa da bakin ciki a cikin al'amuran duniya to suna gadar da mantuwa sannan waka saratul ashgali da yawan shagalci kai ne cin wuri kaza kai ne to wai wannan shagalci da yawa su ma suna sa mantuwa sannan wal ala'iqi da kuma yawan watan ratayi ma'ana al'amura kana da alaka cin wuri kaza zaka je kai kaza kana da alaka wuri kaza ai kaza to yawan mu'amalolin su yi yawa oba da yawa to shi ma yana gadar da watan mantuwa sai ya ce wa kullu ma yazidu da dukkan abin da yake karawa fil balgami a cikin majina yuri sun nisiyana shi ma yana gadar da mantuwa wai ma'ana duk wani abinci wanda in an kaci shi yana sanya majina yana kara majina kamar danyayyakin abubuwa kenan abubuwan abinci wani suke danyu hakan ga to yawancin su watan yana sa majina to su ma suna gadar da yawan mantuwa ya ce wa kar zakarna hakika mun riga mu ambata annahu cewa shi yam ilwata layan bagi bai kamata ba lil aqil ga mai hankali an yi hatamma yayi bakin ciki li amri dunya saboda wani al'amari na duniya don ka rasa wani abu na duniya kai ka ta bakin ciki kai ne to bai kamata ba li annahu yadurru domin wannan abin yana cutarwa wala yanfa ba ya da amfani ko mun riga dai mun yi wannan karatu a can cikin watan faslun fit tawakkuli ko mun yi shi a cikin faslun fit tawfi fadlit tawakkuli a cikin fasali wanda yake magana kan fadlar dogara ga Allah mun yi shi ta wanda ya magana haka nan cewa kan mutun ya rika yin bakin mai hankali kan rika yin bakin ciki ga al'amuran duniya domin ita damuwa din nan da bakin ciki ba su iya juyar da musibar da Allah zai ya sauka maka din ko ba su da wani amfani suna cutarwa mana ga zuciyar mutum da hankali ne da kuma jiki ne kuma suna bata ayyukan mutum da kai ne ko mun yi shi a can cikin faslin fi fadlil tawakkul shine yake nufi da cewa wa qad zakarna da mun riga mu ambata annahu cewa yanda lamarin yake layan bagi bai kamata bajil aqil ga mai hankali an yi hatan mai bakin ciki li amri dunya saboda al'amarin duniya li annahu yadurru domin shi cutarwa yake yi wala yanfa ba ya da amfani watan damuwa da kuma bakin ciki din akan lamarin duniya sai ya ce wa humumud dunya bakin cikin duniya la takhaluka sani ba ta wuhinta an zulmata daga duhu lil qalbi a cikin zuciya wai ma'ana shine bakin cikin rayuwarka in ka sanya cikin rayuwa ko yaushe to ka sani ba da za a yi wannan bakin cikin ya shiga ba tare da ya shiga da duhu a cikin zuciyarka ba saboda haka zuciyarka za ta zama bakin kirin ba wani haske cikin ta sannan sai ya ce wa humumul akhirati bakin cikin lahira shi kuma la takhalu baya wuhinta anin nuri daga haske fil qalbi a cikin zuciya ma'ana in ya zama damuwar taka ta tunanin lahira ka ne watan saboda tsoron Allah ko wani lokaci kana tunanin lahira ya zaka kasancewa da sauransu to wannan to yana zuwa da haske shi kam don kullun zai kara ma himma da kokari wajen aikata ayyuka ne na alkhairi to shine wa humumul akhirati damuwa ta lahira la takhalu ba ta wuhinta anin nuri daga haske fil qalbi a cikin zuciya sannan waya zaharu atharuhu alama ta shi tso wannan hasken yana bayyana ne fi salati a cikin sallah kaga ai mun riga mun shi ko cikin ahadi ko wanda yake cewa ita sallah lis salati nurun azimun ko amma yake cewa sallah tana da haske mai girma sai dai amma la yanaluhu ba mai samun wannan hasken illa al khashiuna sai masu ladabi da kaskanta da kai a cikin sallah ta su din ko to shi yasa yace to ita wannan shi kaga haske ne yace wannan hasken waya zaharo yana bayyana waya zaharo atharuhu alama ta shi wannan hasken yana bayyana fi salati a cikin sallah za a ga mutum yana cikin ibada yana cikin nishadi da farin ciki da kuma karsashi da himma wajen ayyuka na alkhairi din yace amma wa hammad duniya shi ko bakin ciki na duniya yamna'uhu an alkhairi yana hana mutum daga abubuwan alkhairi fa in ya zama kullun kana cikin bakin ciki na duniya sai ka ga kai kullun damuwarka tana cikin baka da wani karsashi baka da wata himma yace amma wa hammul akhirati bakin ciki na lahira shi ko ma'ana na tunanin al'amuran lahira na tsoro saboda tsoron Allah shi ko yahmiluhu alayhi yana daukar mutun zuwa ga aiki na alheri din sannan wal istigalu shagaltuwa bis salati da yawan yin sallah ta nafila yin sallah adal khushu'i bisa ga watan kaskantar da kai da ladabi da tsoron Allah wata hasilul ilmi sannan kuma da tabbatar da ilmi ma'ana neman ilmi ko yoshi to wadanga abubuwan su kuma yanfil hamma suna kore bakin ciki din wal hazana da damuwa duk kore da suke da cikin zuciyar mutum idan mutum ya zama yana yawan shagalta da sallah da kuma khushu'i a cikin ta sannan da kuma neman ilmi to yana kore damuwa da bakin ciki daga cikin zuciyar mutum kama qala shaykhul imam kuma yanda shehu shugaba ya fada shine nasr ibn al hasan al-marjinani fi qasidatin lahu a cikin wata qasida ta shi yake cewa ayatan nasr ibn hasan bi kulli ilmin yuhtazan zaka alladhi yanfi al-hazan wa ghayruhu la yu'taman yace nasr ibn hasan ya kai nasr ibn hasan ayatani ka kula in ka kula yana ba kai ne nasiha ne an fahimta yana ba kai ne nasiha ne ba yake cewa watan nasr ibn hasan ya kai nasr ibn hasan ayatani ka kula bi kulli ilmin da kowar ilimi yuhtazan wanda ake taskacewa wato duk wani ilimi mai matukar daraja kai kokari lalle ka mai da hankali ka haddace shi da kyau ka kiyaye shi da kyau ga kabari kuci maka yace zaka allazi shine wannan yanfil hazna wanda yake kore bakin ciki ma'ana waye ka shagaltu da ilimi din to yana kore ma bakin ciki amma wa gairuhu wani na shi ilimi din la yu'taman ba a amince mashi ma'ana shine ba a lura da shi ba a kulawa da shi kar ka tsaya ka mai da hankali ka ga wasu harkoki na duniya kawai su dauki ma hankali ka bar labari na watan ilimi na addini domin in na duniya din ba abun amincewa bane shine wa gairuhu wani na shi ilimi la yu'taman ba a amince mashi saboda in wani abu ne na duniya sai a waye gari kawai sai ya kare ya barka shikenan baka da bakin ciki ko kuma kai kanka ka kare ka bar abun shikenan kaga kuma ko da dama zaka ga duk wanda yake yana harkoki na dukiya sosai koyawa shi zaka kowa cikin damuwa yake don kullun tunani ne kar wata kaddara ta fara ga wasu motoci na shi su kone ko su fadi ko kuma wani kamfani a samu matsala kaza da sauran abubuwa daban-daban kullun cikin wannan tunanin yake to shine yake nufin to shi amma kaga ilimi ne kullun cikin natsuwa kake ko baka da ko naira aljifinka baka damuwa kana cikin natsuwa da shaɗin ka sai ka ci harkokinka na ibadarka hankali kwance sannan ce wa qala shaykhul imam shehu shugaba ya faɗa al-ajallu mai girman daraja shine najamuddini ana mai laƙabi da najamuddini sunan shi Umar bin Muhammad an-Nasafi ya faɗa fi ummi waladin lahu a cikin wata watan ummu walada ta shi ma'ana wata baiwa da gare shi abin da ake nufi da ummu walada shi ne baiwar mutun wanda amma ya sadu da ita a matsayin mulki ne ba matsayin da aure ba an fahimta saboda tana mallaka ta ya sadu da ita kuma sai ta haihu da shi ya to ita ake cewa ummu walada to shine ya faɗa a cikin wata ummu walada da gare shi din yake cewa salamun ala man tayyamatni bi zurfiha wa lam atakhaddaha wa lam hatiz darfiha sabatni wa asbatni fatatun malihatun tahayyarat al awham fi kunhi wasfiha fa qultu zarini wa azurini fa innani shajibtu bi tahsil al ulumi wa kashfiha wa li fi dhilab al ilmi wal fadl wat tuqa ginal anginal ganiyati wa arfiha abun da yake cewa shi ne yace salamun aminci ya tabbata alamanta yammatni ga wanda tabbawtar da niyya bi zurfiha da kulawa da ita da kuma hilmominta sannan walam atakhaddaha kuma wata ma'anar ta yammatni bautar da ni din shine wannan kalmar ce shehu yake amfani da ita ko a cikin diwani ko wanda yake cewa abal qalbu illa an yakuna mutayyaman khalifa garami bin nabiyyi muhayyama abal qalbi illa an yakuna mutayyiman zuciya ta haƙi komai sai dai ta zamo mutayyiman abubbotarwa da sun manzo Allah sallama to shine yake nufi wannan kalmar ce wai amince ta fata ga wanda tabbawtar da niyya wato ni zama ba ni da komai sai sonta bi zurfi hada kuma wato ayyuka zuruf ko kaga zuruf ayyuka ne wala kullun ne yau da gobe ko shi to wanda tabbawtar da ni bi zurfi hada ai wato hidimata da ayyukanta walam atakhaddaha da kuma haskin kuncinta ma'ana kyawun take nan walam hati darfiha da kuma watan walqawa idonta wanda su ne sunka bautar da niyya ma'ana ya zama ina sonta sai ce saboda haka fatatun watan budurwa ce malihatun mai haskin fuska sabatni wanda yake taribace ni wa asbatni ta karkatar da niyya zuwa gare ta ma'ana da sonta tahayyaratul awhamu wanda duk tunanina ya dimauci fi kunhi wasbiha a cikin hakikanin sifarta. Amma duk da wannan da kuma shiga cikin su wata zuciya ta ina sunnata, amma sai ya ce faqultu, sai na ce mata zari ni ke ki barni, wa azuri ni ki karbi hanzari na, ki san ni yanzu ba ta taki nake ba, fa inna ni shugibtu allulluini bi tahsil al-ulumi, da tabbatar da neman ilimi, wa kashfiha da kuma yayewa na shi ilimi din, ma'ana da kokarin bincike da nazari domin in fahimci ilimi sosai da gaske. Don haka yanzu wali ginan ni yanzu kam ina da wadata, wali ginan watan ina da wadatuwa, an gina ilgani ya ce daga waƙar mata mawaƙa, wa arfiha da kuma kamshin su, yanzu ni ba ruwana da su ba. Ina da wadatuwa fi da labil ilmi, a cikin neman ilimi, wa la fadali da kuma bayawa ta Allah, wa tuka da tsoron Allah, ni yanzu da tsoron Allah da neman fadala ta ilimi, to ni yanzu sun ishe ni su kada yanzu duk namanci da duk wata mata mai kyawu limina, yanzu ba ta take nake yi ba. To wannan neman ilimi da ma'a mutum yanzu fi gare shi, in ka shagalta da yawan nazari da yawan bincike da sauran abubuwan ka dan neman ilimi, saboda dadin ilimin nan komai ma sai kamance da shi, sai ka ji ma ko rayuwarka zaka iya yi ko da ba tare da mata ba. Saboda me? Saboda kawai dai zaka yi aure ne, kana zama da mata ne da iyali, saboda ibada ne, sunna ce babba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma kamala ce gare ka, domin duk wanda bai da mata kaga zaka isko bai da shi kaga kamala. To haka irin kima da za a kalle shi da shi, ya in yana da mata to in bai da mata ba a kallo shi da wannan kima din. To shine yake nufin wato ni yanzu wadatuwa ta tabbata gare ni, saboda yawan ilimi na mance da duk wata mata can mai kyau. Sannan sai malai ci gaba da cewa amma dalilai na mance ilimi, yace to suna daga ciki, fa akalul kuzbaratin, wato shine fa akalul kuzbarati, cin kuzbura. Kuzbara ana cewa citta, an rada bata danya, shi yake cin kuzbaratin, citta danya. To cin citta wanda yake danya, to shine yake nufin yana gare da mantuwa, shine fa akalul kuzbaratin, rada bata cin citta danya, wa akalut tufahi, da cin watan gawasa, ko kuma kace cin apple. To ci ne amma alhamidi, wanda yake mai daci, an fahimta, ba wai wanda ya nuna yana da zaki ba shi yake nufi ba, apple wanda yake dai mai daci, wanda bai nuna ba, yana da bauri ko kuma daci, haka shine hamid din. To shine wa akalu tufahi, da cin watan gawasa, ko kace da cin watan apple alhamid mai daci, da sauran dai duk wani abu, sai shi kadai ba, duk wani abu iri ne mai daci, irin su mangoro din nan, masu bauri din nan, wanda ba su kosa din nan ba, da sauran su dai. To shi yake nufi duk suna gadar da mantuwa. Sannan wan nazaru ila almaslubi, da kallo zuwa ga wanda an katsire, wato kamar mutum da an katsire an kashe, irin wanda ake cewa za a ce a kashe, ko mutane suna ja wajen kallo za a tsire mutum a halbe shi, ko kuma wani abu mai kama da haka. To shine kallon su yana gadar da mantuwa na karatu, shi mazubi shine wan nazaru da dubi ila almaslubi, zuwa ga abinda an katsire. Kuma kaga yana ayyuwa yanzu a bashi fasara har yanzu zuwa ga kallon cross, ko cross irin wannan da kristoci suke sanyawa. Sannan wa qira'atu lawhil quburi, da karatun allon makabarta, ma'anar kaburbura da kake sunji. Wa qira'atu da karatun lawhil quburi, allon kaburbura, wato kaburbura kaga ana rubutawa, wato Allah ya ma wani rasuwa, ko kuma wannan shine kabarin wani wani. To waɗannan yawan karatu karance waɗannan allon na makabarta, to shi ma yana gadar da mancewar karatu. Allah ya kare mu. Yace sannan wala mururu, da wucewa, bayyana kitsalil jimali, tsakanin akalar raƙumma, wato wanda ake nufi da akala ta raƙumma, an sani su masu kiwon raƙumman da yawa, idan za su yi tafiya yanda suke yi, za a jawo wani raƙumi a sashi gaba, sai a jawo wani shi kuma, sai a ɗaura shi ga ainihin watan sirdin wannan raƙumin, wannan din wanda an aga ba din, shi kuma wannan din shi ma, sai a jawo wani shi ma, a ɗaura shi ma ga can, haka aka jera su gaba ɗaya. Iyaka shi mutum sai dai ya shiga can gaba, ya shiga gaba sai ya ja na gaban kawai, sauran da sai su bi, saboda kamar an jona su tare. To ma'ana kamar an kulla wannan giyar wannan din na bayan, da anka kulla gaban ga wannan na gaba, to kai kuma sai ka rika bi tsakiyar su, wannan tsakanin nasu shine wannan akalar. To ka rika bi tsakiyar ita ƙasa ga wannan ita giyar kana wucewa, to shine yake nufin shi ma yana gatar da mantuwa, shine wal mururu da wucewa, bayyana kitalil jimali, a tsakanin akalar raƙumma, wa ilqa'ul qamli, da jefar da kwarkwata, wata wasu kuma ana ce ya kiya, to alhayyara rayayya, ma'ana kawai ka cire kiya daga taguwarka, misali ko rigarka, sai ka jefar da ita daranta. To iya haka ne shine yake nufi jefar da kiya daranta, yana gadar da watan manci karatu shine wa ilqa'ul qamli da jefar da kwarkwata al hayy mai rai ala al ardi ga kasa sannan wa hijamatu da qahu ala nuqratil qafa bisa ga watan ramin wuqiya wuya kulluha dukkan sa watan dukkan su wadanga abubuwan turisun nisyana suna gadar da mantuwa ma'ana shine za a ma qahu sai ai ma shi bisa ga ainihin watan ramin qiya wuyanka daidai wannan tsakanin gajija da gajija wannan tsakanin nan to sai a maka qahu nan wajen to shi ma na gadi da mantuwa don haka ya zama kenan an zuke mutum ilimi ana zuke mutum ilimi kenan ne ya ana mai wannan qahu din ba wai ana nufin yin qahu ne gaba ɗaya bai da kyau ba a'a yi ne dai nan inda wannan ramin na qiya wuyan naka shine yake nufi din amma ai ma shi can gaba da komai wannan ba matsala bane abu ne ma mai kyau yana da muhimmanci da kuma ƙarin lafiya ga ciki to shine wal hijamatu da yin qahu ala nuqratil qafa bisa ga ramin qiyar wuya kullaha dukkan waɗanga abubuwa turisul nisyana tana gadar da mantuwa to muna fatan Allah ya fahimtar da mu dukkan karatu ya ba mu ikon aiki da abinda muke karantawa din alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma za mu tsaya nan sai mun sake dawowa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima aghlaq wa khatimi lima sabaq nasir al-haq bil-haq wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.